a cikin wata sanarwa ta bakin shugaban ɗan sandan a wani taron manema labarai ya bayyana cewa za a gudanar da binciken kwakwab don tabbatar da gaskiyar lamarin. Za mu hakikance sanin ko su wane ne tare da tabbatar da ko suna da alaka da kungiyar ISIS. Shi dai shugaban ɗan sanda David Petu ya ce ba za mu iya cimma wannan buri mu kadai ba face da taimakon jama'a baki daya tare kuma da sa ido sosai akan duk irin abubuwa da ke abkuwa a kewayen mu. Kama waɗannan mutane uku da ɗan sanda sun kai yayi matukanta da hankalin mutane kuma duk da gaskiyar cewar ana gudanar da bincike, wasu masu nazari akan sha'anin tsaro na ganin cewa shakka babu ana amfani da kasar Ghana wurin safarar mangan makamai kamar yadda Habib Sani wani mai nazari akan lamuran tsaro ya shaida mini.
There's a lot of work to be done especially at our entry and our exit point.
Akwai bukatar mu bincike yadda ma'aikatan shige da fice na kasar nan ke gudanar da ayyukan su a bakin iyakokin kasar. Me yiwa za a iya samun makaman da suka fi wannan yawa a wani wuri? Don shi ni a gani na yana da muhimmanci mu dubi lamarin nan sosai domin zakulu duk waɗanda ke da hannu a cikin lamarin. Tuni da jama'a sun ka rinka tofa albarkacin bakin su.
Alhamdulillah, tunda yan sandan mu sai kokari sun kama su. Amma ba ne kamata tsaya ba, kamata ya yi a tashi tsaye aikin a kokari a shawo kan tunda ma tushe saboda kada mu zo mu zamo kamar wasu kasashen da ake ta jefe-jefen nakiyoyi.
In dai waɗannan ba kamar da ƙarshe an samu in haka ne, to lallai kan jami'an tsaro ma ma su tashi tsaye saboda wannan ba karamin matsala ba ne.
A yadda dai ake cewa mutanen ISIS ne, amma shi ɗan sanda ai yanzu bai fi ya ce muna ka abin nan ba, ya ce daidai kowa kwatar da hankalinsa. Ni kuma na tabbatar abin da ya sa kake gani waɗansu samu ƙarfin guwa suka shigo ƙasar nan ya fi da irin ta'addancin da ake zuwa gaba gwamnati bai ɗauki wani mataki mai ƙarfi ya riƙewa abin da ya sa kenan.
Wannan lamari dai ya iso daidai lokaci da Emmanuel Kwesi Anan wani mai nazari akan lamuran tsaro ke kira ga jama'a a yi hattara da shigowar ISIS cikin ƙasar nan. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.